muryar Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Buhari Auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 30 ga watan Satumba na shekarar 2021 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sa'o'i kadan da sanadin rufe hanyoyin sadarwa a wasu sassan jihar Kaduna Najeriya al'ummomin yankunan da abin ya shafa musamman ma jaridu sun fara bayyana halin da suka tsinci kansu a ciki sannan gwamnatin jamhuriyar Niger na ci gaba da janyo kasashen yankin Maghrib a ciki da nufin samun hadin kansu wajen tabbatar da tsaro muna kuma tafa da labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin taskar rahotannin mu bari mu je ta duniya ta yini
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci majalisar dattijan amurka na shirin kada ƙuri'a a yau alhamis kan kudirin samar da kudaden tafiyar da gwamnati matakin da zai kaucewa rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin kasar idan majalisar ta dattawa ta amince da wannan kuduri za a mika shi ga majalisar wakilai wacce ita ma za ta kada ƙuri'a a kansa yayin da ƴan majalisin ke fadin tashin ganin an cimma wa'adin da zai kare nan da tsakar dare Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer yace dokar za ta ci gaba da samar da kudaden tafiyar ga ma'aikatan gwamnati har zuwa 3 ga watan Disamba. Kazalika za ta hada da dala biliyan 6.3 don taimakawa ƴan gudun hijira Afghanistan da ke komowa Amurka. Bayan da Washington ta kawo ƙarshen yakin da ta dade ta nayi a Afghanistan a watan da ya gabata. Da kuma dala biliyan 28.6 don taimakawa jihohin gabashi da kudanci domin su farfado daga mummunar guguwar da ta auku da kuma jihohin yammaci waɗanda suka yi fama da mummunar gobarar daji a farkon makon nan sanatoci ƴan Republican suka dakile wani yunkuri na kaucewa rufe ma'aikatan gwamnati saboda ya hada har da wata bukata ta kawar da batun iya adadin kudaden da za a iya ciyo bashi wacce suke son su tilasta ƴan Democrats amince ba tare da goyon bayan ƴan Republican ba amma shugaban jam'iyyar Republican na majalisar dattawan Mitch McConnell yace ƴan Republican za su goyi bayan matakin da kawai ya shafi kunshin kudade dan ci gaba da bude gwamnati cikin sabuwar shekarar kasafin kudi da za ta fara a ranar Juma'a Ana takaddama kan wanda zai mulki gwamnatin Jamus a tsakanin manyan jam'iyyu hudu da suka fi yawan ƙuri'u bayan zaben majalisar dokoki da aka yi a kasar. Jam'iyyar Social Democrat ta SPD karkashin jagorancin Olaf Scholz ta doke jam'iyyar Christian Democrat ta CDU ta shugabar gwamnati mai barin gado wato Angela Merkel da kashi 25.8 da kashi 24.1 cikin 100 inda ta yi wa jam'iyyar masu ra'ayin mazanjiya mummunan kai. Amma da yake babu wata jam'iyyar da ta sami isassun ƙuri'un da za su iya sarrafa majalisar wakilai dole ne su yi aiki tare da jam'iyyar da ta zo a matsayi na uku jam'iyyar Green wacce ta sami kashi 14.8 na ƙuri'un da aka kada da kuma wacce ta zo ta hudu wato jam'iyyar Free Democrat ta FDP wadda ta sami kaso 11.5 Jam'iyyun Greens da FDP sun amince a ranar Talata cewa za su fara ganawa da juna kafin tattaunawa da jam'iyyun SPD ko CDU. Kasar Habasha ta kori manyan jami'an Majalisar Dinkin Duniya guda 7 bisa zargin yin katsalandan a harkokin cikin gida na kasar. Ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce a cikin wata sanarwa a shafinta na Facebook a yau Alhamis, dole jami'an su bar kasar cikin sa'o'i 72 masu zuwa saboda zargin tsoma baki cikin al'amuran cikin gida. Sanarwar ta zo kwanaki 2 bayan da wani babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya ya sake nanata cewa mai yiwuwa dubban ɗaruruwan mutane a yankin Habasha na arewacin Tigray na fuskantar yunwa daga cikin mutane 7 da aka umarta su bar Habasha akwai shugabannin asusun tallafa kananan yara na majalisar dinkin duniya da ofishin kula da ayyukan jin kai Wata kotu a Faransa ta yanke wa tsohon shugaban kasar Nicolas Sarkozy hukuncin daurin shekara daya bayan da ta same shi da laifin kashe kudade da suka saba ka'ida a yakin neman zaben sa a shekarar 2012. Masu gabatar da kara sun ce Sarkozy ya kashe kusan ninki biyu na kudin da dokar Faransa ta yarda da shi gabanin zaben da abokin adawar sa François Hollande ya lashe. Sarkozy, wanda ya shugabanci Faransa daga shekarar 2007 zuwa 2012, ya musanta aikata ba daidai ba, inda lauyansa ya ce zai daukaka kara akan hukuncin kotun. Kotun ta ce za a iya yi masa daurin talala a gida, inda za a saka masa wata na'ura a kafa wacce za a rika bibiyar al'amuran da yake yi. An samu Sarkozy da laifin cin hanci a wata shari'a ta daban a watan Maris, kuma an yanke masa hukuncin daurin shekaru 3, inda aka yafe masa shekara 2 daga ciki, sai dai ya daukaka kara akan wannan hukuncin.
Da Zahra Aminu Fage ta cika mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sa'o'i kaɗan da sanadin rufe hanyoyin sadarwa a wasu sassan Kaduna, al'ummomin yankunan da abin ya shafa, musamman ma 'yan jaridu, sun fara bayyana halin da suka tsinci kansu a ciki yayin da ƙwararru a fannin tsaro suke kokawa da rashin kin ɗaukar mataki na bai ɗaya da gwamnatocin jihohin Arewa maso yammacin Najeriya suka gazayi wajen magance matsalar tsaro da ta'addabi yankunansu. Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikra ya aiko mana.
Dama dai tun kafin gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da katse hanyoyin sadarwa a jiya Laraba, al'umomi daban-daban da ke sassan jihar Kaduna suka koka akan cewa hanyoyin sadarwar sun dauke ba tare sanarwa ba tun ranar Litinin din, da wannan kuma ya jefa su cikin wata damuwa. Al'umar yankunan da wannan mataki ya shafa, musamman ma dai yan jaridu, sun ce aikin su na fuskantar kalubale, musamman ganin yadda suke bukatar hanyoyin sadarwa wajen tattara bayanai da kuma tura su.
Sunana Isaiah Benjamin, ina yi aiki tare da Leadership Media Group. To gaskiya wannan fa muna cikin abun da ba dadi sosai. Shekaran jiya sai da wani ma ya tura min wasu labarai, ban shiga ba sai jiya da safe, kuma lokaci ya riga ya wuce. Jiya kuma da zan sake tura labarin sai da na bar inda nike a cikin diredin kafin labarin da ya samu shiga. To yanzu kuma wayanda suna kira musu cewa ga abun da ya faru, ga abun da ya faru, yanzu wayannan kam har yanzu ba zai samu ba. Editors namu sai su kira ba sa same mu ga matsalar da muke ciki yanzu. So akwai matsala.
Sunana Ibrahima Yakubu, ina aiki da sashin Hausa na gidan Radio Germany, wato Deutsche Welle Radio. Ba karamin kalubale bane in aka duba irin yanayin da 'yan jarida suka fada ciki wajen aika labarai da kuma farautar labaran da kuma samo sama daga duk inda ya kamata a cikin wannan yanayi da aka shiga na katsewar hanyoyin sadarwa na zamani. Duk hanyoyin sadarwa da nake amfani da su babu. Karshen tajiyar rahoton zan tura wanda aka yi amfani da shi da dare, head na koma roƙon wani.
Dama dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta san wannan mataki ba zai yi wa wasu al'umma dadi ba, amma dai ta ce ya zama wajibi domin tabbatar da an magance matsalar tsaro. In ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Alwan.
Bukata na neman a katse wayoyin salula a jihar Kaduna ya samo asali ne akan tsari na bai daya wadda jihohi da suke arewa maso yamma da kuma jihohi da suke arewa maso tsakiya. Waɗannan matakan da aka ɗauka sun zama wajibi ne a ɗauka su ganin irin halin da ake ciki. Gwamnati ta san cewa da yawa da cin al'ummomin za su shiga wani halin haɓulaki, amma abinda ake son mutane su fahimta shine halin da muke ciki na halin haɓulaki da kuma kalubale wanda muke fuskanta. Ya zama wajibi gwamnati ta duk iya abinda ya kamata a yi domin a shawo kan wannan matsalar.
Bukatar ɗaukar matakai na bai ɗaya domin murƙushe matsalar tsaro da yana cikin manya-manyan bukatun da wasu masana harkokin tsaro suka dinga nunawa. Kodayake dai duk da wannan kuma Dr. Yahuza Ahmad Getsan da ke cikin masana tsaron da ke ba da waccan shawara ya ce akwai wata matsala kwance.
Idan har ana son a yi maganin wannan matsalar, sun san abin da ya kamata su taru su yi tare, amma ba wancan ya yi nashi bayan kwana biyar, wancan ya nashi bayan kwana biyar, wancan ya nashi shine muke nufi ba. A'a, a zo a taru a yi abin tare lokaci guda, a yi haɗaka kuma a yi abu wanda yake mai ma'ana kuma mai manufa. Amma a halin da ake ciki wannan rufe layuka da ake yi na kafafen sadarwa, a rufe can a bude can a rufe can a bude can, wannan ina ganin ba zai haifawa da tsarin tattalin arziki da zamantakewar mu tsame ido ba.
Yanzu dai gwamnatin jihar Kaduna ta bi sauran jihohin Arewa maso yamman da suka yanke hanyoyin sadarwa, kuma ta ma hada da haramta hawa babura a fadin jihar da kuma sayar da man fetur a jarakuna, tare da umarnin shafa fenti na musamman ga dukkanin motocin haya a fadin jihar baki daya. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar na ci gaba da jan kasashen yankin Maghrib a jiki da nufin samun haɗin kansu wajen tabbatar da tsaro a arewacin ƙasar ta Nijar, a daidai lokacin da ake shirin fara ayyukan haƙan man fetur a rijiyoyin Kafra da ke yankin Agadez. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salamu Muna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun bayan rangadin da shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya kai a kasar Algeria a watan Yulin da ya gabata ne, alamu ke nunin farfadowar dangantaka a tsakanin waɗannan ƙasashe. Batun tsaro da ayyukan haƙo ma'adanai yana daga cikin abubuwan da ke gaban gwamnatocin ƙasashen biyu, kamar yadda a jiya Laraba wata tawagar ministan cikin gidan Algeria da abokin aikinsa na ma'adanai da makamashi suka zo birnin Yamai, inda suka tattauna da mahukuntan Nijar kafin su gana da shugaban ƙasa. Ministan cikin gidan na Algeria Kamel Beljoud ya ce, mun zo ne domin jaddada shawarwarin da aka tsayar a yayin ziyarar shugaba Muhammad Bazoum. Taron kwamitin haɗin gwiwa mai kula da iyakar Nijar da Algeria na daga cikin waɗannan batutuwa, saboda haka za mu yi wannan zama kafin ƙarshen shekarar nan ta 2021, sannan mun tattauna akan matsalolin bakin haure da batun bunƙasa harkokin kasuwanci. Algeria da Nijar masu iyakar da tsawonta ya haura kilomita 951 na da yarjejeniyar haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa waɗanda suka haɗa da man fetur a rijiyoyin Kafra da ke yankin Agadez da ƙarfin zinare da bincike ya gano a kusa da iyaka. Mafarin zuwan ministan ma'adanan Algeria Arkab Mohamed ya ce, mun tattauna akan wasu manyan ayyuka da muka sa gaba, wato batun haƙo man fetur da na iskar gas da ayyukan samar da wutar lantarki daga kudancin Algeria zuwa Nijar. Muna gode wa hukumomin wannan ƙasa saboda yadda aka sassauta abubuwa.
Aussi sur des projets d'une importance aussi en matière de distribution de produits pétroliers au Niger.
Wata tawagar ta biyu da ta rangadi a wannan jiya a nan Niger ita ce wacce ta kunshi jami'an gwamnatin Libya a ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Abdelhamid Dibeba, inda suka tattauna da shugaban ƙasa akan wasu muhimman batutuwa.
Le contexte de notre région est aujourd'hui fortement marqué.
Mohamed Bazoum ya ce, ta'addanci da matsalar tsaro su ne abubuwan da suka damu wannan yanki namu. Wannan haɗuwa ta yau dama ce gare mu, mu da ƙasashe makwabtan Libya, mu tattauna hanyoyin haɗa ƙarfi don ganin mun ɗauki matakin da zai amfane mu duka. Ya ƙara da cewa duk da halin da take ciki a yau, Libya na iya taimakawa Nijar wajen shawo kan matsalar tsaro.
La Libye, malgré ses difficultés, reste un pays qui peut aider considérablement le Niger.
Farfado da hulɗa tsakanin Nijar da ƙasashen Algeria da Libya wani mataki ne da ake ganin zai farfado da harkoki a arewacin wannan ƙasa, inji Ahmed Wagaya, ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar yankin Agadez.
Abubuwa ne da muke shira, kuma Allah Ubangiji ya taimaka ya zamanto su tabbata da kyau, saboda suna cikin abubuwa wanda suke na farin za su kawo mu kwanciyar hankali tsakaninmu da Algeria da abinda zai fito mu ta Libya wala ko ta Algeria har ma ta Mali, paske ta Mali in ba su samu renfort daga zuwa Libya ba, mutane ta Allah ba za su samu su wuce Mali har su zo su wuce zuwa Nijar. Talakawa na shaha a Agadez sosai sun shi daddi isa wannan gabar da an kai jiya.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Salamu Muna Barma kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com don jin shirye-shiryen mu. Bari mu shakata da wannan wakar kafin mu ci gaba da shirin. yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Jami'iyyar PDP a jihar Plateau na dab da rasa damar ta na shiga zaben kananan hukumomi da hukumar zabe mai zaman kanta a jihar ta shirya bayan yin watsi da kara da jami'iyyar PDP ta kai hukumar zaben gaban kotu kan yunkurin hana ta shiga zaben. Tun farko hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Plateau ta buƙaci jami'iyyar PDP ne kanta je ta dinke barakar ta. Biyo bayan karar da wani kusa a jami'iyyar ya kai wa hukumar zabe na kin amincewa da wasu shirye-shirye da jami'iyyar ke yi na shiga zaben ba tare da amincewar wasu 'ya'yan jami'iyyar na zaman shugaban jami'iyyar a matsayin shugaba ba. Bayan karban koken ne hukumar zaben ta ce jami'iyyar PDP ba za ta ci gaba da shiga shirin zaben ba har sai ta sasanta da sauran mambobinta ta hanyar gudanar da zabe na shugabannin jami'iyyar. Lamarin bai yi wa jami'iyyar PDP daɗi ba don haka ta shigar da ƙara gaban kotu wanda a jiya kotun ta yi watsi da ƙarar. Na nemi jin ta bakin shugaban jami'iyyar PDP a jihar Plateau Mr. Chris Hassan kan sakamakon hukuncin na kotu amma hakan bai samu ba. Sai dai wani ɗan jami'iyyar PDP a jihar Plateau ya danganta rashin nasarar ta PDP a kotu da rashin haɗin kan ƙusoshin jami'iyyar.
Sunana Nyamdi Man ne ɗan Plateau ne. Matsalar zaben kanan hukumomin nan wallahi PDP sun suka kashe kansu gaskiya a fada gaskiya don ba yanda a ce ga Jona Jan ga Jeremiah Hussaini wa ana fada fadan me wayannan sun isa su kira kaze Bitus kaze shi da yake neman chama din da shi Chris Hassan a zona kawai a sasanta wannan abun sun siya sun samu yanzu ba mu san wajen da muke ba wai yau APC ne kawai zai zabe.
To amma ina ra'ayinka game da wannan hukunci da aka yanke
kotu ne ba kotun doka ne fa ta ce ba za a yi wasa mu yi hakuri amma mu dai muna son mu zama apil mu gani in ba hanya apil din sai mu jira sai
ku za ku dauka ka kara
tun yaushe madam za mu dan mu gane dai mu dauka ka kara.
To amma ana magana za ku dauka ka kara amma kuma kaga lokacin kila a ce saura sati ɗaya sati biyu ne za a yi wannan zabe kana ga har za a yanke muku hukunci har ku shiga wannan zabe.
Za mu buga su.
Ta yaya?
A sai ko da zona su rubuta amma a shiga su kauyuka lungu-lungu yadda mutane suna wahala madan zamu PDP APC ba zai ci zabe ba.
To yanzu wace shawara kake da shi musamman ga ita jami'iyyar ta PDP?
Aka ce galibi an samu hakura kar a yi fada a zona lafiya an yi zamfara wata kila ta namu is coming.
Kenan za ku tsaya kuna zuba ido ranar zabe ba wani dan PDP
ko zai kwanta gidan shi ka je me ka je ka zabe tun za a ja zabe APC ai ba wai wani zabe bari maki gani bari ga maki. Zaben ma ya kamata a yi tama a dan samu challenge a yi campaign yanzu aka ce wai APC na ka zaben ba maganan duk su tama nan da su gwamnati da su abin nan zai zona kan ba wanda zai samu naira 10 a fita a yi campaign ko wani abu zai zona kawai sai nan zabe kawai su rubuta.
Shugaban kwamitin da ke bada shawarwari wa jami'iyyun siyasa a jihar Plateau wato IPAC Abubakar Dogara yace tun lokacin da matsalar ta kunno kai a jami'iyyar ta PDP suka nemi shiga tsakani amma lamarin ya ci tura.
Tun farko da rigingimun suka taso mun yi kokarin shiga tsakani mun tattauna mun bi hukumar zabe na jiha akan kokan da PDP ta yi saboda hana ta shiga zabe da aka yi kuma suka gabatar mana da takardu da suka karba daga wasu daga cikin mambobi na PDP din cewa shugabancin PDP din ba halattaccen shugabanci bane dan haka bai kamata ya iya tsaida yan takara ba da za su tunkari zaben kananan hukumomi. Suka ba mu duka takardu dai wanda muka duba muka ga to wannan abun gaskiya ya dau hankali sosai sosai kuma dangane da takardun dole PDP ta koma ta gyara cikin gidanta wanda hakan dai yasa dole suka tafi kotu. To sai kuma ga hukuncin kotu na jiya wanda to kin ga shari'a ne wannan ta dau matsayi wani ba zai iya ce a'a sarran wani bane ya hana wani ya tsaya takara yanzu abu ya koma gaban kuliya su masu shari'a sun ga dacewan hana PDP shiga saboda watakila kurakurai na cikin gida wanda kuma na yi imani yanzu suna kokarin gyara da yankin lura sun yi zaben shugabanninsu kuma zabe wanda ya cancanta a yaba musu.
To ganin cewa ita jami'iyyar PDP kusan za a ce ita ce babbar jami'iyyar da ke adawa a ce za a gudanar da wannan zaben kananan hukumomi ba tare da adawa ba ya kake ganin wannan zabe ma zai fuskanta?
Wato a matsayin ta na babbar jam'iyyar adawa akwai na kasu sosai amma duka jam'iyyu dole sun yi kukan rashin ta a cikin zaben sai dai kuma babu yadda za a yi saboda abu ne da ya shafi doka kuma ya kamata ya zama abin da jam'iyyu za su kula a kai da ita PDP da ma ita kanta mai mulkin wurin tabbatar da cewa sun yi ayyukan cikin gida na tabbatar da tsabtataccen shugabanci na jam'iyyu saboda kar irin wannan ya same su a nan gaba. Na tabbatar ya zama lesson ga ita kanta PDP din da kuma sauran jam'iyyu duka.
Shi ko shugaban jam'iyyar APC a jihar Plateau Mr. Enoch Fanmark yace gaba ta kai su.
Mu hukuncin mun sani da cewa dama in kwanan dabba ta kare za ta bar daji sai ta dawo gida neman ruwa inda kuma za ta shiga mayanka. Su suka kai kansu mayanka suna ganin an kuskura ne. Mu kuma gidanmu na nan na tafiya yadda ya kamata a karkashin shugabancin shi gwamnanmu. Ina so in tabbatar miki da cewa ba mu da wata matsala, mu muna ganin dama abin da zai faru kenan.
To amma da yake ita PDP ita ce babbar jam'iyyar adawa wanda ya kamata a ce idan siyasa ne akwai adawa ta yadda za ta girgiza karfin jam'iyya mai ci ko kuma jam'iyya mai mulki. Kana ga kaman ya za a gudanar da zaben nan ba tare da adawa ba zai zama kaman miya kenan lami ba gishiri ba magi.
Wancan ke kika fada duk itace mai sewa in an yi iskar ruwan da ya fi karfinta dole cire ta. Duk karfinsu ba su fi karfin iskar da ya zo gashi nan yana tumbuke su. So abinda ina kokarin fada shi ne mu muna jiran jam'iyyar da za ta zo ta yi kowane irin adawa. Adawan kuma na neman cin gaba ne ba irin adawa wadda za a nemi cin amana da cin mutunci ma mutane ba. In za su iya sake kinsa kansu ai gidan ta rushe ana sake warwarewa a sake ci gaba da wata shiriya. To wannan rushewan da sun samu in za su sake kinsa hankalinsu kamar yadda dama tun can take sai su sake dawowa a ci gaba da aiki. Mu ba wai muna tsoron wata adawanci babu. Ai kamin mu zo kan mulki da mu ne asalin yan adawa. Ai mun dinga kinsa hankalinmu ne mun zo mun kai inda mun kai. Su ma su kinsa hankalinsu da roƙon Allah da yaddan abinda Allah na yi wa mutum za su kai inda Allah zai kai su.
Kenan ku dai kun ji dadin wannan hukunci da aka yanke ta yadda PDP ba za ta shiga wannan zabe ba.
Kene kin fada wannan mu ba mu fada ba. In an yi rasuwa ma makotin ga zaka daga taya shi makoki.
Kuna taya ta makoki kenan?
Muna taya su makoki. Ai za mu taya su biso.
To amma kun gamsu da matakan da ita hukumar zabe ta sa na gudanar da wannan zabe?
Wallahi mun gamsu sosai. Dukkan abubuwan da sun shimfida muna bin su daya bayan daya. Na bude waya ciyamomi su ci gaba da campaign a kananan hukumomi. In Allah ya sa yadda ganguna nan ana gama bugawa tara ga wata komai ya kare zamu ne da tabarma mu shiga daki mu yi barci.
Duk kokarin ji daga bakin shugaban hukumar zaben na jihar Plateau Mr. Fabian Ntun ya ci tura duk da kiraye-kiraye da sakon karta kwana da na aike masa bai maido min da ansa ba. A ranar 9 ga watan Oktoban wannan shekara ta 2021 ne dai hukumar zaben ta shirye gudanar da zabubbukan shugabanni da kansilolin kananan hukumomi 17 na jihar Plateau ciki har da kananan hukumomin Barikin Ladi, Riom, Jasta Kudu da Jasta Arewa da a baya ba gudanar nan da zaben ba saboda batun rashin tsaro. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Yanzu sai shirin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum. Dafatun mai saurari ya shirya domin sauraron takaitattun labarin wasanni da gidan rediyon muryar Amurka ke kawo muku a kowace ranar Alhamis a daidai wannan lokaci. Za mu duba batun dan damben nan Anthony Joshua, zakaran damben boxing da aka sauke shi daga matsayinsa na ɗanɗano.
Karan bata ne wanda ya ja hankalin duniya. Hankalin duniya saboda mi? Saboda wata kambu ne guda uku aka ajiye su.
Amma kafin nan za ku ji yadda ta kaya gasar ƙwallon ƙafa na zakarin ƙasashen Turai, wato Champions League, da ya gudana jiya Laraba 29 ga watan nan na Satumba shekarar 2021. Atlanta ta ci Young Boys 1-0, sai Zenit ta ci Malmo 4-1, a yayin da Bayern Munich ta ci Dynamo Dinamo Kiev 5-1, sai kuma Benfica ta yi wa Barcelona 3-1, a yayin da Manchester United ta ci Villarreal 2-1. Wasan da aka yi tsakanin Juventus da Chelsea, an tashi ne Juventus din ta jefa kwallo daya a ragar Chelsea. Yanzu kam zan gayyato mana mai sharha kan harkokin wasanni da rubuta su domin ya yi mana tsokaci kan batun damben da aka gwabza a tsakanin Anthony Joshua da kuma Alexandra Usyk.
To suna na Shehu Umar, ni marubucin labarin wasanni ne. Na farko dai karan batta da aka yi tsakanin wato shi Anthony Joshua da kuma shi wato Alex din na Ukraine, wato karan batta ne wanda ya ja hankalin duniya. Hankalin duniya saboda me? Saboda wato kambu ne guda uku aka aje su, kuma wanda yake rike da su shine Anthony Joshua. Anthony Joshua din nan hafefen din Ingila ne, amma asalin sa dan Najeriya ne, baban sa dan Najeriya ne. Yawa, kambunan nan guda uku da aka aje su, wanda kuma shi Anthony Joshua yake alfahari da rike su, shine na WBC da IBF da kuma WBO. Saboda haka wato rasa su din da yayi a hannun shi Alexander, shi Usyk din na Ukraine, ba karamin faduwa bace. Faduwa ga shi Anthony Joshua a matsayin sa na zakaran damben duniya. Amma mu a matsayin mu na ƴan Najeriya mun fi jin ciwon wannan dukan da ya sha da kuma kwacewa waɗannan kambuna guda uku na ma'ajin masu nauyi na duniya.
Saboda abin da Najeriya take samu ne daga wannan bangare nasa wato rike waɗannan kambun.
Abdulhab, sunan Najeriya daukaka. Ayin magana ita ce Anthony Joshua, kada ka manta Abdulhab. Lokacin da ya ci waɗannan kambuna guda uku wanda ya rasa su a wannan karan battar, sai da ya takakkiya ya zo ya sadu da shugaba Muhammadu Buhari. Ka san muhimmancin wannan, saboda asalin sa a matsayin tsaron Najeriya. Kuma shugaba Buhari ya masa tariyar kirki, ya kuma nuna shi, ya kira ga ƴan Najeriya cewa ga misali ba wai dole sai bangaren damben boxing ba, a'a, ga ɗan Najeriya wanda ya fidda Najeriya suna a bangaren damben boxing, wanda baka jin suna wani ɗan Najeriya kwata-kwata in ba dai aje gasar Olympics ba. Amma wannan ajin masu nauyi na Abdulhab, kuma ajin masu nauyin nan fa kambu guda 1-2-3 ya kirke da su. Shi yasa Buhari ya daga hannunsa ya ce to ƴan Najeriya ga misali. To kaga ko wanda yazo ya samu shugaban kasar mahaifiyarsa yazo ya samu wannan daukakawa din, aka karrama shi din, ai ka san bai daina asalin sa ba. Saboda haka mu a matsayin mu na ƴan Najeriya ko masu bin diddigin harkar wasan kwallon wasanni, zamu ce cewa mu a mun ji zafin wannan faduwar.
Abdulhamid Muhammad Murar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Yanzu sai takaitattun labarai.
Majalisar Dattijan Amurka na shirin kada ƙuri'a a yau Alhamis kan ƙudurin samar da kuɗaɗen tafiyar da gwamnati, matakin da zai kaucewa rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin ƙasar. Idan majalisar ta dattawa ta amince da wannan ƙuduri, za a mika shi ga majalisar wakilai, wacce ita ma za ta kada ƙuri'a a kansa, yayin da ƴan majalisun ke fadin tashin ganin an cimma wa'adin da zai ƙare nan da tsakar dare. Ana takaddama kan wanda zai mulki gwamnatin Jamus a tsakanin manyan jam'iyyu hudu da suka fi yawan ƙuri'u bayan zaben majalisar dokoki da aka yi a ƙasar. Kasar Habasha ta kori manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya guda 7 bisa zargin yin katsalandan a harkokin cikin gida na kasar. Ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce a cikin wata sanarwa a shafinta na Facebook a yau Alhamis, dole jami'an su bar kasar cikin sa'o'i 72 masu zuwa saboda zargin tsoma baki cikin al'amuran cikin gida.
Kama saurare baki daya, a nan ne za mu dasa aya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi. Wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta tana gabatarwa, Zahra Aminu Sage, da Julie Levis Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, da ke sallama da ku. A huta lafiya.